من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارا جدك وجرمك الله سبحانه وتعالى دي جارة يورمي كاموانا يني ميتارو البركة يني جمعة كما جران جمعة wanda hakan yayi daidai da bakwai ga watan Ramadan yau hijira na da shekara 443 takwas ga watan April miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usuna unguwan Fantami Fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda yake da munasaba da watan Ramadan a wannan shekara ta hijira 443 idan ba a manta masu bibiyar mu muna cikin suratul a'raf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba 55 a ita wannan sura suratul a'raf yau za mu tashi aya mai namba ta 56 insha Allah a cikin wannan sura fadin Allah ta'ala da yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha أقلقوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
آية نمك طيعة كانت جاء الله تعالى نتوى ودعوا ربكم تضرعا وكفيا كروكي الله ونججنكو كنا مسوكس كندكي kuma kuna masu boyewa domin Allah ta'ala baya son yan ta'adda baya wannan jan kunne da Allah yayi sai ya sake dorawa da wani kashedin da wani jan kunnan game da mu bayinsa yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku kawo barna a bayan kasar ta gyaru bayan annabawa sun zo sun yi a fatattakar shirka da bid'o'i da abin da ya kama da san zuciya wahayi da irin ijtihadi na annabawa da sahabbai an kore abin da ya shafi zalunci da shirka to kar ya zamto bayan ƙasa ta gyara da tauhidi an kulle ƙofofin tsafi da shirka an kulle ƙofofin bokaye da masu haɗa Allah da wani da ƴan canfi da miyagun abubuwa to kar ku yadda kuma ku sake dawo da shi bayan an rushe shi bayan an kulle kofan an fatattake shi ba shi ba labarin shi to kar ka yadda ka zama haddasna na dawo da miyagun abubuwa bayan an binne su shine ma'anar wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha da yanda asalin rayuwa take kafin turo annabawa al'ummatai daban-daban suna cikin bagamniya ne suna cikin rayuwa ta san zuciya mu dau yanda manzon Allah ya zo ya samu larabawa kafin a fare masa wahayi ya same su mai karfi shine sarki mai karfi alƙalin ƙauye ko mai karfi shine duk abin da ya ga dama zai iya kwace zai iya komai kabilan da tafi yawa ita ce za ta yi abin da ta ga dama to a wannan lokacin haka ake rayuwa ba zancen a tausaya wa mutum ba zancen haƙƙi a'a mai ƙarfi kawai shi yake abin da ya so mai yawa shi yake abin da ya so amma da manzon Allah ya zo ce a'a wannan rayuwar ba ta dace da rayuwar musulunci ba rayuwa ce ta dabbobi rayuwa ce ta rahin yanci sai musulunci ya zo da tsari da dokoki mai ƙarfi a kiyaye mai haƙƙinsa shi afwan mai rauni a kiyaye mai haƙƙinsa shi ma mai karfin shari'a take yayi mai haƙin sa la darra wala dirar ba cuta ba cutarwa kowa ya tsaya a matsayin da Allah ya bashi to wannan shine rayuwa mai kyau da can an yi rayuwa ta gaba da kashe-kashen kai da zubda jini da abubuwa marasa kyau amma zuwan wahayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sai ya zamto mutane sun fita daga waccan rayuwar ta da rayuwar bin karfi rayuwar zalunci rayuwar shirka rayuwar abubuwa na san zuciya sai aka dawo rayuwa mai kyau wanda kowa iya son kowa kowa zama dan uwan kowa suratu ali imran tana ba mu labari wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu
wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
الله تعالى كيف قد أدين الله كذكر الربا ورقي القرآن ورقي مسلنج shine wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah yace wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum kuntum irin ni'mar da Allah ya muku idh kuntum a'da'an da shan kuna cikin gaba da rigima da fada da juna kuna abokin adawa da juna da rigima da yaki shine idh kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum sai Allah ya zo ya hada kanku a karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asbahatum bi ni'mati yakwala wanda suke fada jiya suke yaki jiya to yau sun zama to ƴan uwan juna sanadiyar wahayin alqur'ani sanadiyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama ƴan uwan juna fa asbahatum bi ni'mati ikwana kuka zamto tamkar gida ɗaya kuka fito sahabbai da bambance-bambancen yaran su da bambance-bambancen kabilar su amma sun dunkule karkashin manzon Allah tamkar uwa ɗaya uba ɗaya suke domin wahayi ya zo ya gyara su domin rayuwar annabta ta gyara su idan kun duba akwai asalin Qurayshawa a cikin sahabbai irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu irin su Umar al-Faruq radiyallahu anhu irin su Usman bin Affan irin su Ali bin Abi Talib irin su Abdullah dan Abbas duk wannan Qurayshawa ne akwai kuma wanda ba ma ƴan asalin garin Makka da Madina ba akwai irin su Salman al-Farisi mutumin Iran fasha daga can yi tsalla ko yi zojen manzon Allah akwai mutumin Italy Rome Suhaibul Rumi mutumin Italy ne ya tsallaka ya je sahu manzon Allah hatta Afirka nan akwai mutumin Afirka Habashi Ethiopia Bilal al-Habashi daga nan ya taka ya tafi wajen manzon Allah duk gaba ɗaya da bambancin yare da launin fata he Qur'ani ya daidaita su he suka zama to ƴan uwan juna rayuwar jiya an manta da ita an yi deleting ɗinta an zo an sake gina sabuwar rayuwa ta addini kowa iya son kowa kowa iya yi wa kowa fatan alkhairi kowa mai yanci za a ba shi yancinsa wanda aka zalunta za a kwato mai haƙƙinsa wannan ita ce rayuwar addini kar ku yadda ana cikin irin wannan rayuwar ta jin daɗi kuma a sake dawo da musifin da suka wuce a baya shine jan kunnan da Allah yake ana wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wannan aya ta yi daidai da yanayin da muke ciki a yanzu dukkan mai hankali da tunani iya ji ko iya ganin abubuwan da suke nema su dawo a wannan gari dillakan cewa malamai suna ta kokari a wajen tafsiri da kudubobin juma'a suna haska fitila a gane kira ga mahukuntan wannan gari tunda kan mai girma gwamna zuwa kan mai martaba sarki da kwamishina na 'yan sanda da darakta na SS duk ai alatu din su gane akan irin wannan ta'addancin iya nema ya dawo kwace na wayoyin mutane da sara mutane da kwace musu dukiyarsu abinda aka manta shekara da shekaru an binne shi amma a ƴan kwanaki nan iya nema ya dawo to waɗannan jagorori amana ce a gare ku akan ku dakile wannan musiba idan kuna ganin za ku yi amfani da su wajen wata biyarin bukatar ku ta biya, to akwai lahira Allah ne mai sabi da ku. Kuma kuna cikin wanda kuka kawo barna bayan kasa ta gyaru, da can kafin ka ji an ce an kwaciya wani waya an sare mai hannu za ka manta da wannan al'amarin. Amma yanzu ɗan watanni baya kaɗan zuwa yanzu abin ya nema ya dawo. A nan nan kwanaki nan gaban masallacin nan irin waɗannan yaran suka zo suka dukawa wani mai kayan gwanjewa wasu kwakwace mai gaskata, kowane da makami a hannun shi. Abinda ya zama jahiliya, ya zama tsohon yayi, ya zama rayuwa marar yanci, ka zama bawan mutum, irin wannan rayuwa tana nema ta dawa irin wannan abubuwa. Saboda haka ku ji tsoron Allah, mahukunta da haƙƙi na jawo al'umma zaman lafiya ke wuyanku, wajibi ku kula da wannan. Idan kun ki gidan ba ɗaya bane, za a mutu kuma za a je gaban Allah, Allah da mana hisabi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ku kawo barna a bayan kasa ta gyaru. Wada'uhu khawfan wa tama'a, ku dinga roƙon Allah kuna jin tsoron ku Allah ba zai karba ba, kuma kuna kwaɗayin ku Allah zai karba. Dama haka ake so mutum ya zama. Kar ka ce kai duk abin da ka roƙi Allah sai ya baka, kar kuma ka ce a'a kai ba za ka roƙi Allah ba domin ka san ba zai baka ba, ba a san wannan. Ka roƙe shi khawfan Allah ya kubal, wa tama'an Allah ya kubal, tsoron ko ba zai karba ba da kuma kwaɗayin ko zai karba. Bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro a tsakanin kwaɗayi da kuma tsoron ko ba zai karba ba, da ibadar da addu'ar tuwa gaki. A musulunci babu aljanna wala shakka, ka san akwai wanda suke bugar kirji su yan aljanna ne kawai, mutuwa ce kawai za ta nasu ga aljanna. Wannan dai baka cin asharatul bashru bil janna ko dan badar, ai ƙarya kake baka cin wannan layin gai. Amma akwai wanda har kyautar aljanna ma suke yi, a ce daga nan iya nan zuwa bangaren nan duk an gafarta muku, hikinan mutum ya fita gida ya kwanta iya murna. Wallahi ƙarya ne. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba. Akwai wani dan uwa abokin da'awa lokacin kafin ya fahimci sunna, ya taba zuwa wani taro irin na wancan lokaci, iya shigowa to shi kasar gumin sai ce daga nan ya sa hannu ya raba, ya ce abin da ya kada nan duk ya musu gafara. Ya kuma shigowarsa sai fada wannan kun, aka zo ake ta mai murna, kai sa'a wallahi daga shigowarka ga wani ya wuni anan ya sha rana, amma kana shigowa gafara ta same ka. Ya ga wannan duk tatsuniya ce, duk shirme ne. Ku roƙi Allah kuna kwaɗayin ko zai karɓa ko ba zai karɓa ba. Wannan shi ne ka'idar musulunci. Ba ka da tabbas a gun Allah, kuma ba wanda za a ce Allah ba zai biya mai buƙatarsa ba. Bainal khawfi war raja, ud'u rabbukum tadarru'an wa khufya, nan kuma wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Ku roƙi Allah kuna tsoron ko ba zai karɓa ba, kuma kuna kwaɗayin ko Allah ta'ala din zai karɓa. Wannan shi ne ka'ida ta musulunci. Malik ya cewa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, hukum wala tumsidu fil ardi ba'da islahiha bishirki wal ma'asi, kar ku dawo da shirka da saban Allah bayan kasa ta gyaru. Kar ku yadda ku zamto haddasa na dawo da abubuwan da suka shuɗe a tarihi wanda babu su, tarihi ya lullube su. Kar ku yadda wani son zuciyar ku yasa su dawo ba'da islahiha, bayan Allah ya turo manzanni, bayan malamai suna ta wa'azi, al'umma sun gyaru, to kar ku dawo da jeyau. Wada'uhu khawfan wa tama'a, ku dinga roƙon Allah khawfan min iqabihi, kuna jin tsoron ku Allah ya kama ku ya muku hukuma. Wa tama'an fima indahu min ar-rahma, kuma ku dinga roƙon Allah kuna kwaɗayin abin da ke gare shi na rahama. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, haƙiƙa rahmar Allah tana kusa ga masu kyautatawa. Al-ihsan, al-muhsin, al-muhsinuna, dukkan wanda yake kyautatawa tsakaninsa da Allah ko yake kyautatawa bayin Allah, to Allah ta'ala ya ce rahmar Allah tana dab da shi, tana kusa da shi. Hal jazaa al-ihsan ila al-ihsan, babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa. Idan kana so ka samu kusa da Allah, dab da Allah, duk bukatunka Allah ta'ala ya karba ya biya, to a cikin tsarin kai zamto akwai kyautatawa al'umma. Kana kyautatawa mutane da irin abin da Allah ya hore ma. In dai ka dau wannan laye, to ba kuma abin da zai raba ka da Allah. Kana kusa da Allah domin Allah ya ce rahmatullahi qaribun minal muhsinin, rahmatullahi qaribun minal muhsinin, tabbas haqiqa sai dai ce innama tabbas lalle rahaman Allah tana kusa gawa ga masu kyautatawa almu'mina masu yiwa Allah da'a almukhlisina lahu du'a wanda suke tace addu'a suke yi dan Allah wa tadhkiri qurba almukbir arrahmatillah Allah iya ba su labari cewa wannan rahmar ta Allah tana kusa da su tana kusa ga masu kyautatawa wa zakara min anwa'ir rahma az-zahira ma yastadillu bihi al-batila kuma Allah ya bayyana irin nau'o'in rahmarsa da suke fili sabarin wanda suke boye wa min ad-dunyawiyya ma yastadillu bihi al-ukhrawiyya da kuma irin abin da za ku ci karo da shi a duniya da kuma abin sai ku mutu a lahira za a same shi wa min ihya'il ardi al-mayyita kuma daga cikin irin ni'imar Allah da rahamarsa iya raye kasa bayan ta mutu ayi ruwa da muna ta yi bayan an fidda rai daga ainihin tsirrai da shukoki ma yastadillu bi ala ihya'il mauta kuma raye kasa bayan ta mutu da ruwa iya nuni kan cewa duk wanda ya mutu Allah zai tashi shi wal ba'su ba'da al-mauti da kuma tashi ai hisabi bayan an mutu sai Allah ta'ala ya ce
wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqala aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin
نعم
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
Allah ta'ala ke cewa huwa allazi yursilu riyah daga cikin irin rahmar Allah shine ya turo iska ta rahama ita ce ar-riyah ar-riyah da alif baina al-ya' wal ha riyah kuma rihun ita ce iska ta azaba amma riyahu iska ta rahama Allah ne yake turo iskar rahama iskar jinqi iskal al-bishr Allah ne yake turo ta zuwa ga al'umma iskar da za a shaka a ji dadi iskar da za ta zo ta kadaiwa mutane damuwa nutsuwa ta zo musu to Allah ne yake turo ta ba tare da kokowa ba da Allah ya so zai rike ce sai an biya haraji ita ma kaga masu rayuwar ba su da yawa dama duk sabubban da za su raye dan adam sai Allah ya rike su a gunsa bai bawa ɗan adam dama akan su ba na farko iska wannan mutanen da a ce iska a gonsu take ai wallahi in baka fata su mutuwa zaka yi Allah kuwa taimakon corona ma sun kimshe sun isa bewa mutane ballanta na iska ana gane ko saboda ko in iska a gonsu take akwatin da suka fadi wallahi duk kun mutu Allah ka za su yi ham kuma da iska sababin rayuwa ce sai da ita za a rayu sai Allah ya rike gonsa ba wani wanda ko ka zabe shi ko ka ki zaba zai yana ka shaka iska ta Allah shi duk inda kake zaka shaka free of charge sannan abu da biyu ruwa shi ma ruwa iya cikin sabubban rayuwar dan adam yasa Allah ya sauka shi da kanku in kun hada iya unguwar ku za ku iya tona bolo ku samu ruwa ku sha an fahimta shi ma da a ce ruwa ba inda za a same shi sai a gun waɗannan mahukuntan to al'umma da yawa sai sun ɗanɗana kudinsu to amma sai Allah ya sassauta samun ruwa ba shi da wahala yanzu ku duba man fitar gashi nan da yake naso ne yan watanni biyu baya zuwa yanzu har yanzu ɗanɗana kuda yake da yake shi ba sabubban rayuwa ba ne iya cikin dukiya da yake su ne masu raga mahuka da nama naso ne iya abin da zaga dama suke daga 160 sai da ya kuma 300 ma ana sai da alita domin shi abin da saka dama wannan nasu ne amma abin da zai sa rayuwar ka ta meke wanda in ba shi bayan da za a yi ka dade a duniya za ka mutu to Allah bai ba su dama a kai shi ba wannan iya gun Allah kuma iya biya talakawa a lokacin da ya so to arriyah ita ce iska wanda ake shaka take zama sanadiyar rayuwa ko iskar da za ta zo ta yi albishir da irin wata ni'ima ta ruwa da za ta sauka to Allah ta'ala ne yake turo ta yursilir riyaha bushiran Allah ya ce iskar za ta zamto albishir bainai da rahmati dab da iskar to akwai rahmar Allah tana zuwa masana musamman kamar manoma daga jin wata iska da alama to ruwa za a yi wanda suke da kibra suke da ilimi akan wannan akwai iskar da za ta taso za su gane cewa wannan iskar ba mamaki akwai ruwa a bayanta yine bushiran bainai da rahmati wanda take bushara bayanta kadan akwai rahmar Allah tana zuwa ai mubashirat wanda iska take zama sanadiyar albishir qudam almatr wanda tana albiri cewa ga ruwa nan ruwa iya dabda zuwa shine qudamul matr a wata ayin Allah ta'ala yana cewa wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an dahura Allah yace hakika mun aiko Allah shine wannan arsala ar-riyaha wanda yake turo da iska bayna yaday rahmati wanda bayan iskar gaba kadan rahmar Allah tana zuwa shi Allah yace wa anzalna minas sama'i ma'an dahura Allah ta'ala shine yake sauko da ruwa mai tsarki daga sama ma an tahuran ruwan da za a sha za a yi abinci zai tsiro da tsirrai da aka shuka zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza to Allah ne yake sauko da ruwan daga sama da ikonsa kuma da kudararsa Allah ta'ala yake cewa hatta idza aqallat sahaban siqala wannan iska tana zuwa hatta yi sanadiyar gajimare su dau nauyi na ruwa iska tana kada wannan gajimare bayan ya dau dako da nauyi na ruwa wanda Allah ta'ala ya kimsa masa ruwa cikin shi iya yawo da wannan kayan nauyin iska tana tura shi hatta idza aqalla sahaba fiqala iska ta zamto tana kada gajimare da kayan nauyi abil matr suqunahu iska tana jinsa tana fusgarsa ila baladin mayyit akwai da Allah ta'ala ya so ruwan ya zuba domin kasar ta rayu an bayyana wannan nufin Allah ne iz hadir ya hadu baka sanya ake Allah yake zuba ruwa a wannan gajimaran ba sai dai kawai kana zauna kana kallo tun sama alama ta ba komai a fara kada iska gajimare su fara haduwa har Allah ya kulla hadiri a cika wannan gajimare da ruwa kuma ga Allah iya sa iska tana kora shi Allah sai gunde ya so kuma sannan ruwan zai sauka Allah ta'ala dama yace daga cikin gaibinsa guda biyar akwai wa yunzilul ghaiz Allah shine yake sa ruwa ya sauka kuma a inda ya so duk kimiyar ka da hangen nesan ka to sai abin da dama tun ya ci karo da kadar Allah zai faru hajiri zai hadu amma sai ya ki ruwa anan a tafi can gun ayi haka Allah ya so ba wanda ya san inda ruwa zai zuba lita nauci za ta sauka suwaye suwaye za su amfana mutane da aljanu da dabbobi da kwari Allah ne kadai ya sani duk mai kididdiga ba zai kididdige wannan ba Allah ne kadai ya barwa kansa sanin wannan to Allah ta'ala yake cewa iska ta kada wannan gajimare ila baladin mayyit zuwa ga kasa wanda ta mutu ta bushe ta kekashi ba wani alamar tsiro akanta idan ruwan nan iya sauka kuma sai ga tsiro ya fita li baladin mayyit lim bitat bihi domin ruwan iya sauka za ga tsirai sun fara bayyana al ihya'iha sai kasar ta zamto ta rayu bayan da ta mutu fa anzalna bihi al ma da wannan ruwan da ya sauka sanadiyar sa sai Allah ta'ala ya fitar da tsirai fa akhrajna bihi min kulli samarat dukkan wani da ya'yan bishiya na abincin marmari da abin da za a shuka da wanda ba za a shuka ba da wanda abinci da wanda kayan marmari ne duka sai Allah ta'ala ya fitar da su dalilin ruwa a wata ayar Allah ta'ala yana cewa wan nakhla basiqatin laha dal'un nadid
wan nakhla basiqatin laha dal'un nadid rizqan lil 'ibad وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
irin aikin da ruwa yake yi iya tsirar da dabinai ini annakala basikatin wanda suke dogaye la adal unadid suna da dodo dodo ko salka da suke zuba ƴaƴan su a ciki sai Allah ya ce rizqan lil ibad Allah yayi wannan domin arziki ga bayinsa wa ahayna bihi ballatan maita kuma kasan muna raye kasa matacciya sanadiyar ruwa ya sauka sai Allah ya ce kazalikal khuruj yanda kasa ta bushe aka yi ruwa ta kumbura tsirrai suka fita to haka nan Allah zai tada ku idan alkiyama ta yi kazalikal khuruj haka nan za ku fito daga cikin kaburburanku anan ma Allah ta'ala yake cewa bayan kasar ta sauka afwan bayan ruwan ya sauka ya raye kasa bayan ta mutu sai Allah ta'ala yake cewa kazalika nukurdil mauta yanda kaga ruwa ya sauka ayi shuka ta fito to haka nan za mu fitar da matattu a cikin kabarinsu la'allakum tazakkarun hakan ko zai sa ku azantu a ayoyi daban-daban Allah idan yayi maganar ruwan sama ya sauka an raye kasa bayan ta bushe tsirrai sun fito kaza kaza ya faru to a ƙarshen abin sai ya ga ya karrana abin da zai faru alkiyama domin idan tauhidi bai ishe ka ba to yau da gobe ma za ta yi mawazi misali manoma ko wanda suka yi aikin noma ko wanda suke yi za ka zuba ɗan irinka da za ka je ka shuka a gona ka yi tono ka zuba ka binne ka take shi kai tafiyarka to yayi daidai da mutum ya faɗe mutu ku ɗauke shi da kanku ku je ku haƙa rami ku binne shi an fahimta ana nan wannan shukar da ka sa a rami ka binne Allah ta'ala zai sa ruwa ya sauka ruwa iya sauka kan shukar kan tsiron da ka binne a ƙasa tsoron iya da matukan rauni a lokacin da yake fitowa ruwa ne tsoron iya fita ma zaka iya kama shi kamar zashi ya zama ruwa duk tsoro a farkon fitarsa ka yi bashi da wani karfi amma ka tana ya ka zuba shi a rami sai da ka take shi da karfin tsiya ka take ramin amma duk da cewa abin da zai bun kudo kasar ya fito mai rauni ne to Allah ne ya san yanda abin ya faru wannan tsoron duk da rauninsa amma ya dago kasar nan ya fito to wanda yayi wannan aikin ko mutum ya mutu an binne shi dan Allah ce zai tada shi ga mamaki ai ba mamaki a wannan ai ko misali ga hawainiya ita irin yanda Allah ya kaddara rayuwarsu idan tayi ta dau juna to mijinta ko wannan mijinta sai su haƙa rami da ranta da komai a jata a sa ta aramin abin ne idan kuma damuna ta yi sai ƴaƴan su fito daga rami suna cikin ta haka ake yi duk hawai ne haka take a binne ta da rani ko da bazara in kuma ruwa ya zo ya daki wannan ramin da aka binne ta sai ƙananan ƴaƴan su fito duk Allah iya gwada muku wannan domin alkiyama gaske ce kawai in ka shirya an baka girma ba za ta shi in ka yi ciwa-ciwa in ka yi karma-karma in ka yi magu-magu a kwatin zaɓe to kyama da za ta shi shi ne gaskiyar magana wannan ko ka ƙara wa litar fetur kuɗi ka yi waye duk kyama da za ta shi duk alamu ne da Allah ke ta kyama tana nan za ta tsaya kawai ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yarda ko baka yarda ba ko kana jin daɗi ko kana jin wahala kyama da za ta tsaya kuma abin da Allah ya ce zai na hisabi tabbas zai yi a raba littafi a yi hisabi a yi mizani a hausa raɗi wanda za su sulmi su faɗo wanda za su haye su haye duk wannan ƙur'ani ba mu labari duk abin da za ka yi ku tuna wannan tana nan a gabanmu tana zuwa shi yasa Allah idan ya yi misalin ruwan sama zai raye ƙasa tsirrai za su fito sai ya ce to kazalikal khuruj ko kazalika nukhrujil mauta la'allakum tadhakkarun haka nan idan mutum ya mutu idan lokacinsa ya yi za mu fito da shi hakan zai sa ku azantu kusan duniya ba matabbata ba ce hadisi ya tabbata da kan cewa lokacin da Allah ta'ala zai sanya dukkan halittu su mutu bayan an yi busa cikin ƙaho hadisi ya tabbata da cewa kafin Allah ya ce a yi busar tashi sai an yi wani ruwa duk duniyar nan sai ta cika da ruwa awa ana wannan ruwan kuma Allah zai sa mala'ika ya ƙara busa kaho kuma kowa ya fito daga barisa kaga yayi daidai da kamar an shuka abu an masa ruwa kuma ya fito kuma asalin dan adam din ma ai ruwa ne ai daga dugon mani shine asalin halittar kowa dugon mani ya fada cikin mahaifar mahaifiya Allah ne ya sanya da aka yi ya raye wannan jariri tun iya dugon mani ya zama jini ya zama tsoka ya zama kaza har Allah ya sa aka busa masa rai duk a ciki kamar shuka shi aka yi aka sa shi a ma'aifa aka ajiye bayan lokacin da ya isa to sai Allah ta'ala ya mai ilhama ko bai fito duniya kamar lokacin da ka binne masara ko ka binne shinkafa lokacin da Allah ya so kuma za ta tsiro haka nan lokacin da ɗa ya fada mahaifa a dugon mani to sai kuma lokacin da Allah ya so zai fito kuma daga cikin mahaifiyarsa ya fito a matsayinsa na birai wanda yi wannan kuma dan ya ce zai tashi gaba yan kamta za ka yi musu ai halittar ka ta bar kuma in wahala ce ma ta bi wahala ai akan ta da kai bayan ka mutu ai a kaddara ma da wahala a gun Allah to farkon halittar ya fi wahala me makon tashi duk wannan Allah iya mai domin mu azantu magane cewa duk abin da muke a duniya akwai lahira za a yi sai kazalika nukuru dal mutala lakum tuzakkaru na'am ayata gamal
wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
الله يقرأ بقول مثال دي دم مقرأ فهمتر تشوى قيامة ننزات صياك مضاء إيسان سيتشي والبلد الطيب البلد شيني قري الطيب wanda yake da kyakkyawan ƙasa ƙasar za ta iya karɓar kowace shuka idan aka yi kamar irin arzikin da Allah ya mana a Najeriya kenan an ce da wahala ka je ƙasar da take da arzikin ƙasa ta noma irin ƙasar mu Najeriya wani gun kawai rake suke yi wani gun kawai kwakwar manja suke yi amma a wannan ƙasar ba abin da zaka shuka bai yi ba duk abin da zaka shuka domin Allah ya sanya ƙasar albarka duk abin da zaka shuka zai fito kuma za a amfane shi an fahimta shine albalil tayyib ƙasa wanda za ta iya karɓar kowane iri ta bada sakamako mai kyau sai Allah ya ce yakhruju nabatuhu bi izni rabbi ita ƙasa duk da kyanta landin iya da kyau ƙasa za ta iya karɓar tsirrai to Allah ya ce duk da kyanta din da ruwan da ake yi to shine yake sa tsirran su fito da izininsa ai Allah ya ce a cikin suratul waqi'a أفرأيتم ما تحرثون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
Allah ce a fara'aitu mata harufu ku ba da labari abinda kuke shukawa alharufu bisa almusalasa shi ne shuka ko noma abinda za ku shuka na iri ya fito ku noma ku samu alfarka to ku ba da labari in ji Allah a antum tadru'unahu idan kun sashi a ramin kun binne ku ne kuke tsoro da shi ya fito am nahnu zari'una ko mu ne da kudurar mu in ji Allah za mu sa ya fito idan ka je ka shuka ba gida zaka dawo ba ya an shafi sati ko sati ka je giya waya kaga duk ya fito lokacin da zai fito amma shawara ko an nemi ka bada cin hanci ko ka bada haraji cewa Allah zai fito da tsoro he ka biya amma wannan to Allah ne yake yin wannan daga cikin rahamarsa da ihsaninsa yace a antum tadru'unahu am nahnu zari'un ku ne kuke fitowa da shi bayan an shuka ko mu ne Allah kai ne kake fitowa in kace tsiron ba zai fito ba wanda isa zai ya fito sai Allah ya ce launa sha'u da mun su laj'alna hutaman he mu sanya irin ya kone a cikin kasar ba zai fito ba kai ta shuka iya konewa ba inda ba kai fazaltum tafakkahun sai ku zama ta kuna ta taba hannu kuna ta jimami ba inda za ku yi in Allah ya so sai ku yi ta shuka da ki fitowa wannan kadai ni'ima ne wanda ya kamata mu gode wa Allah a shuka kuma Allah ya fito da shi shine ce wal baladu tayyibu yakruju nabatuhu bi'izni rabbi duk da kasa tana da kyau za ta karba duk irin da aka shuka mata amma fito da tsuron daga cikin kasa Allah ne yake yi da izinin Allah abin yake faruwa malike cewa a maslul lil mu'min yasma al mau'iza fa yattafi'u bihi malamai musamman malaman luga suka ce wannan gabar da Allah ya faɗa to Allah kamar irin wani abu ya faɗa a kinayance kusan akwai kinaya ai ma'ana ba a fito karar an bayyana abun ba amma ilimi da sanin fahimtar alqur'ani sai malaman fasara sai kuma ga wata manufa da Allah yake faɗa an ce albadul dayibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi kasa mai kyau ko gari mai kyau iya fito da tsirransa da izinin Allah wallazi khabusa kasa marar kyau wanda ba ta iya karban iri na shuka to la yakhruju illa nakida ba abinda za ta fito da shi face mummunan sakamako abinda aka shuka ba zai samu ba to sai suka ce wannan misali Allah yake tsakanin mu'mini da kafiri albadul tayyib shine al-mu'min bawan Allah mu'mini wanda yake amfanuwa da al-Qur'ani da hadisan manzon Allah shine albadul tayyib yakhruju nabatuhu to shi wannan bawan Allah Allah ya so karkashin sa sai zuriyar su zama mutanen kirki yanda kasan kasa mai kyau zaka yi shuka ta bada sakamako to hakanan Allah yake kaddara zuriyar mu'mini ta zama mai albarka kamar Anas bin Malik domin albarkar da Allah ya masa an ce ƴaƴa sai da ya haifi ƴaƴa sama da 100 a rayuwarsa kuma wannan ƴaƴan kashi 95 cikin su duk sun hada shi alqur'ani mai girma kaga wannan ya zama baladun tayyib ya zama rajulun mu'min akwai irin su da yawa da malami suke bada misali mutum ɗaya ne dalilin sa sai al'umma ta tashi ya zama to albaladun tayyib an fahimta wannan mumini aka wasu malaman suka ce Allah iya buga misali da mumini wanda shi kadai zai rena al'umma ko wani babban malami da zai dinga yaye dalibai su zama mutane yanzu ka duba marigayi Dr. Ahmad Ibrahim Muhammad Bamba Kano na biyu ke Allah ne kadai ya san irin daliban da ya haifa gare sa shi man aka ce lissafa su wallahi bai isa ba duk manya-manyan malaman da kuke jin labarinsu a galibiyar duk ɗalibansa ne har irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ji kansa irin su Malam Amir Ibrahim Daurawa irin su Dr. Abdullahi Gidanka duk ɗalibansa ne shi ya haife su ta hanyar ilimi shi ya samar da su kuma su ma suka samar da wa'ansu a ƙarƙashin su kaga ya zama to balil tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi ya zama mu'mini wanda yake haifar da alkhairai a kasar sa masu yawa wanda ba sa kirguwa wa'ansu malaman suka ce misalin mu'mini Allah ta'ala yake nufi wanda yake haifar da alkhairi wanda qur'ani yake masa wa'azi kuma yake amfanuwa da shi albalad alladhi qabusa da kuma garin da yake ko kasa mummuna wanda ba ta iya karbar shuka balad na tsoro ya fito la yakhruju nabatuhu illa nakidan illa asiran face abinda ba shi da amfani in ma tsoron ne ba zai ba da sakamako ba ko baya fitowa illa bi mushaqqa sai da wahala sai malaci wa haza maslun lil kafir to wannan shine misalin kafir yanda kasa marar kyau in an shuka ba ta fitowa ba ta ba da sakamako mai kyau shi ma kafiri yake duk abinda zai haifa to ba alkhairi bane annabi nuhu alaihi salam karshen suratu nuhu yayi addu'a yi يأتي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
مزبارو
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafir diyara Allah ina roƙonka kar ka bar kafiri ko da dan zaman gida ne a bayan ƙasa Allah ka halaka shi an fahimta sai annabi nuhu zai kare bukatarsa dai abun Allah sai ce Allah innaka intazaru in ka bar suna yawo a bayan kasa yudhillu ibadak za su fitar da bayinka za zanto haddasana na saba ma a bayan kasa da kawo fasadi wala yalidu illa fajiran kafara suma an sun tayi haihuwa irin su za su haifa fajare kafirai kasar ta rikice ta lalace azamto mai mabuta ma ba za a same shi ba sai annabi Nuhu ya kare bukatarsa sanadiyar abin da yake faruwa a yau da gobe kage ya zamto wallahi kabu sala ya karzu illa lakira kamar annabi Musa alaihi salam shi ma yayi wa fir'auna mukunyar addu'a yace ربنا إنك آتيت فرعون وملأه
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
النبي موسى النبي هارون سنكرم ونن أدعاء كان فرعون لعنة الله عليه سنكرم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا يا الله كيني تكين إيكوان كبير فرعون dukiya da kayan ado a wannan gidan duniya kai gaba shi amma Allah iya amfani da wannan dukiya li dhillu an sabilik domin ya dinga batar da mutane bisa bin hanyarka mulkin da ka bashi da dukiya iya amfani wajen tocewa al'umma bin hanyarka saboda haka tunda mun gane wannan mun fahimci wannan rabbana da misal amwalihim ya Allah ka shafe dukiya bayan kasa domin ba ta da amfani wajen bin ka tana haddasa sabanka da fasadi a bayan kasa wanda misala quluba rabbar da misala amwalim wacce dud ala qulubihim ya Allah ka rike zukatansu ka hana su ikon tunanin cutar da bayinka sai ce fala yuminu Allah fir'auna da kabila din shi to Allah cikin ilimin ka dama can kasan ba za su imani ba saboda ka zaman su a bayan kasa barna ne ta addini Allah ka wuce su a bayan kasa to yayi daidai da wal baladu tayyibu yakurdu nabatu bi idhni rabbi wallazi kabusa la yakhruju illa nakida din mummuna a zahiri ba abin da zai haifa sai mummuna sai abin da zai rena mummuna sai Allah ta'ala yake cewa kazalika nusarifu alayati liqaumin yashkurun haka ne muke yin bayanin ayoyin mu inji Allah amma ga mutane masu godiya suni almu'minuna fa yu'minu bihi masu imani da za su kuma imani da irin ayoyin da Allah ta'ala yake saukarwa na'am ayata goma na
laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim
sura ta zo mana da labarin kissar annabi Nuhu alayhi salam farkon manzo kuma suran ta fara da kissarsa da kuma annabawan da za su a bayan sa Allah ta'ala yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mu ne muka tura annabi Nuhu alayhi salam zuwa ga mutanen sa fa qala da annabi Nuhu yaji alayhi salam sai ce ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bauta ma wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba wannan shine da'awar annabi Nuhu da sauran annabawa ta jadidi akan tauhidi dukkan da'awa musamman inda da'awa ta sunna ce to ba a daɗiya ba a zo an yi magana akan tauhidi ba domin duk annabawa da shi suka fara annabi Nuhu ya yi shekara 950 akan kira akan tauhidi a nan yi wannan shekaru amma Allah ya ce fa ma amana ma hu illa qali ba a samu masu imani da shi ba sai yan kadan daga cikin mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi sai da shekara 13 a Makka ana so a yadda da la ilaha illallah abinda ake fama kenan shekara 13 kokarin tsere tauhidi ake a garin Makka kawai amma dukkan ibada da sauran arkanul islam da abubuwan da za ku yi da ba za ku yi ba da ya dawo garin Madina a shekara 10 ga masu gaba da amma shekarun sa na Makka kira ake kan a yadda ma da Allah yi za a bautawa a yadda da Allah yi za a bautawa a yadda Allah shine abin bauta to sai kira akan tauhidi da abin annabawa ne kowanne annabi yazo da wannan gaba yake farawa shi ma annabi Nuhu alaihi salam da yake fara ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba inni akafu alaikum ni ina ji muku tsoro idan kun bauta wani Allah akwai azaba a wani yini mai girma zai sami alama ce kan cewa duk mutumin da ya mutu ba kan tauhidi ba to iya da azaba a lahira tunda annabi Nuhu abin da ya faɗa wa mutanen sa kenan ku bauta wa Allah kar ya zamto akwai wani abin bauta ba Allah ba in hakan ta faru ina tsorace muku azaban Allah a yinin alkiyama yayi daidai a yanzu ma anana ta wannan da'awar abin da ya shafi tsafe-tsafe da cemfe-cemfe da zogon bokaye da shirkoki ku kiyayi wannan duk mutumin da ya mutu iyakan wannan tsarin ba shi ba samun rahmar Allah manzon Allah ya faɗa ya ja baki ya fasara duk wanda harkarsa a rayuwarsa da wannan ya dogara to ba shi da rabo a gun Allah a kiyama ba shi da rabo kuma in ya mutu a wannan tsarin bai tuba ba to kafiri dan wuta ya mutu abinda illar hada Allah da wani take bayarwa kenan illar hada Allah da wani Allah ba laifin da yake ba zai gafarta shi ba illa laifin da aka hada shi da wani duk mutumin da yake shirka ya mutu to Allah ya ce ba shi gafarta masa kuma haramun ne ma higa aljanna Allah ya haramta masa higa aljanna to irin wannan wa'azin shi annabi Nuhu ya fara inni akafu alaikum azaba yawmin azim in kun kasance kuna bauta wani Allah kuna hada Allah da wani to idan kun mutu ba akwai azaba tana jira kuma azabar mai girma ce wanda ba wanda yace tunkuɗe ta da kansa me suka bashi amsa
qalal mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin
qalal mala'u al mala'u sune ashraful qawm ko al kubara manya a duniya ce sune al mala'u annabi Nuhu da yazo iya wannan da'awa iya tara mutanen sa almajiran sa wanda suka yi hidda za su bi shi su kuma manya-manyan gari he suka ce to mu abin da muke gani inna lanaraka fi dalalin mubin wai kafiri ne zai cewa annabin Allah iya cikin bata mabayyani domin halakar Allah ta riga ta cin masa annabi wanda baya komai sai da wahayi dan ya zo da da'awar da ta saba wa san zuciyarka he suke bude baki suke ce inna lanaraka su a matsayin su na manya-manya jagorori su fa abinda za su bada labari kan Nuhu alaihi salam ko suna ganin sa a cikin bata-bata ce ne kawai babu nutsuwa ta tare da shi hankalin sa ya bar jikin sa he yasa yake ta wannan maganganu a bautawa Allah shi kadai a ina ya garo da alama hankalin sa da ya tabu shi ma da manzon Allah ya zo gare maka ita ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da wani he suka ce aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab yanzu a ce abin bauta daya ya zamto Allah daya za bautawa kai wannan akwai abin mamaki a wannan quraishawa ka suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da mutanen annabi Nuhu suka faɗa su ma kutakwacin haka ne in ba wanda hankalin sa ya bari cikin sa ba ya za a ce Allah za bauta shi kadai ina ya husa ina uka ina nasr suna ina duk ba za a bauta musu ba wannan ku rabu da shi kai ku ci gaba da harkokin ku kuma dai ne kula shi batacce ne hankalin sa ya bar jikin sa haka kafiri suka faɗa annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam daga nan me ya ba su amsa
qala ya qawmi laysa bi dalalatu walakinni rasulun
annabi Nuhu alaihi salam da yake shi ba irin su bane an fahimta wahayi ne yake sarrafa shi kuma Allah dama ba zai turo annabi ba sai ya tattale shi dukkan wani abu da zai zamto an samu kasawa gare shi sai Allah ta'ala ya kautar masa da wani abu annabawa daban suke a cikin mutane halayyar su dabi'un su duk daban yake amsar da annabi Nuhu ya ba su sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalalatu abinda kuke jingina min na ciwon rashin hankali wannan bani da shi hankali na lafiya karau yake abinda kuke ce ne hankali na ya tabu haka bane lafiya ta karau hasali ma walakinni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin duniya turo ni yayi na fada muku sakon sa dan Allah yanzu kai zaka iya bada wannan amsar a ci ma baka da hankali ai koda baka ce ko baka ce kai ma baka da hankali karama to amma shi bai rama bai ce musu ba su da hankali ba domin shi zuciyarsa ba irin ta su bace wannan kuma iya nuna kan cewa dukkan wanda yake da awasa yayi hakuri wanda bai kai ka ba wanda inda a wani gunne inda kake ma bai isa je ba amma da awasa ta sai ya fada ma magana da awasa ta sai ya zage ka da awasa ta sai ma mummunan zato da awasa ta za a duk abin irin wannan na bace ma abin da awasa ta jawo to ga dai annabin Allah farkon manzo a bayan kasa an ce baki da hankali akan ya faɗi gaskiya yanzu nawa ne daga cikin malamai yake liƙa musu wannan dalilan kurabu da su talauci ne yake da musu haka wani zai ce akwai malam Adam Muhammad da koro Allah ta'ala ya kara masa lafiya akwai lokacin da yake wa'azi kan algus da ake a kasuwanci da harkoki na kasuwanci da suka haramta sai wani yake cewa shi ma idan ba dan kasuwar bane shi ma dan ba dan kasuwar bane yasa yake wannan abubuwa kaga yayi daidai da irin abubuwan da al'ummatan bayan suke faɗa wa annabawansu cewa annabi Nuhu alaihi salam yace laysa bi dalalatu abinda kuke tunani na hankali na ya tabu alaga ta kalau ni dai matsayina cikin ku rasulun min rabbil alamin manzo ne daga Allah ubangijin duniya gaba daya daga nan fa me yace musu
uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la
yace uballighukum risalati rabbi zan isar muku da sakon ubangiji na duk abin da Allah yace na fada sai na fada muku dama daga cikin abin da annabawa zaka tabbatar musu akwai iblagu risala dukkan manzo ba abin da ya boye duk abin da Allah ya turo shi ya fada shi ma annabi Nuhu yace zan isar da sakon ubangiji na wa ansahu lakum kuma zan muku nasiha duk abin da kuka fada min na baci bazan mayar muku ba zan muku nasiha so nake ku gane kawai wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun hasali ni na san wani abu agun Allah ba ku san shi ba na san hadarin mutuwa akan shirka na san hadarin mutuwa akan sabon Allah amma ku har yanzu gane wannan ba zan muku nasiha zan bi da ku har ku gane fata na ku gane din in ku gane na shiri ba haka annabi Nuhu alaihi salam yake faɗa musu sun zage shi sun ci masa mutunci amma bai yi shi ba hasali ma kokari yake dora su a hanyar tsira ya dora su a hanyar da in sun mutu za su samu salama su samu salaha a gaban Allah har ma yake cewa da su ni na san wani abu a tattare da Allah wallahi kuma ku sani ba a alamu bil wahayi domin ni Allah iya min wahayi Allah iya sanar da ni gaibu wahayi daga Allah ma la ta'lamuna min al umuri al atiya cikin irin abin da kuma ku sani ba cikin al'amuran da za su zo fa aminu bima jitu bihi abin da nake so da ku ku yi imani kan sakon da na zo muku da shi idan kun yi imani to kun tsira Allah ta'ala zai gafarta muku abin da kuka yi a baya kuma zai sa ku a rahama a gobe alkiyama me suka bashi amsa
awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun
awa ajibtum yanzu ku zama kuna ma baki ku kuna karyatawa an ja'akum dhikrun min rabbikum akan wani tunatarwa ta zo muku daga Allah shine al-mau'iza dan wa'azi an ce ya zo daga Allah sai ku karyata he zama abun mamaki ala lisani rajulin minkum, akan harshen wani mutum daga cikin ku, yasa iya daga cikin hikimar Allah duk annabin da za a tura to dan asalin yake ake turawa. Wa ila madina akahumu shu'aiba, wa ila adin akahumu huda, wa ila samuda akahumu saliha. Dan kasa ne shi ma, ya san cigida bacin garin, ba daga wani garin ya taso ya zo a garin ba, ya san duk abin da yake a gun, iya daga cikin hikima ta Allah. Inda baƙo ne ba dan gun bane, to da da'awa za ta bashi wahala, za a dinga masa kabilanci da ta'assubanci. Amma shi ma dan gun ne, iya daga ciki, iya da dangi ma a cikin gun, hasali kenan. To sai yake cewa dan saƙo ya zo daga Allah ta harshen wani mutum daga cikin ku, to hakan ba zai sa ku yi imani ba? Saƙo ne fa daga Allah, mutumin nan kun san shi ba, kun san gidansu, kun san danginsu, kun san ƴan uwansu, kun san mahaifansa, ba daga wani kunya ta so ya zo muku ba. Ai ya kamata ce kun gaskata shi, ai kun karbi saƙon da ya zo da shi. Walitattaku, ya kamata ku ji tsoron Allah kan abin da ke hana ku. Wala'allakum turhamun, idan kun yaka kuma Allah ta'ala zai muku rahama. Amma in kun ki dan wani ya zo daga saƙo daga Allah kun ƙaryata, to akwai yiwuwar kuma za ku mutu ku samu azaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya haɗa Quraishawa da Banu Abdumanaf da Banu Dukkitar wannan ƙabilun na ƙwanda cikin Quraish, iyakan dutsen Safa iya tsaye. Sai yake cewa yanzu idan na ce muku akwai rundunar yaƙi a bayan dutsen nan, za ku yarda? Ya suke cewa za mu yarda, domin ba mu taɓa zatonka da ƙarya ba, baka taɓa yin ƙarya ba. In ka ce akwai rundunar yaƙi a bayan dutsen, wallahi za mu yarda. Sai yace to inni lakum nazirun baini dai azabi shi ne, ni manzon Allah ne gare ku, mai gargadi. Idan kun ki ku bi abin da nazo da shi, akwai azaba tana jira ku garsani. Sai Abu Lahab ya ce ali haza jama'ata na yantan wannan abu ka tara mawa nan go, dan ka zo ka ce mana Allah kadai za a bautawa, a bar Lata, a bar Uzza, dan wannan ka tara mu? Sai ya faɗi mummunar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace tabban laka. To sai Allah ya sako da aya sura Sukutum, Allah iya wajare da Abu Lahab, yake cewa hasali ma Abu Lahab ba abin da zai hana shi shiga wajen ya yi mutuwa kawai. Kaga ashe faɗa wa annabawa maganganu, ashe in ma gada ne gada suka yi. Da wahala annabi ya zo, ba a samu al'ummarsa sun cutar da shi ba ta wajen maganganu. Wa'ansu annabawa makahiya su aka yi, wa'ansu raunata su aka yi, ba abin da ba a musu ba. To wannan duka Allah iya wani, domin al'umma ku gane cewa da'awa ba ƙaramin aiki ba ne ba, kuma dukkan masu da'awa suna buƙatar taimako da addu'a da shawarwari, domin su ba annabawa ne, zuciyarsu ba irin ta annabawa ne, ba wahayi yake musu ba, amma sun ɗaura gama da aiki wanda ya kama da na annabawa. Allah ta'ala yake cewa ku yi imani da annabi Nuhu alaihi salam, sai Allah ta'ala ya muku rahama. Aya ta ƙarshe ba
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدًا.
Duk irin wazin da annabi Nuhu alaihi salam ya musu, ba su imani ba. Fakadhabuhu, suka gareta shi, suka ce abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne. Wallazina amanu ma'ahu, wallazina ma'ahu, suka ƙaryata annabi Nuhu da yake tare da su. Minal firaq, daga cikin al'ummar da annabi Nuhu suke imani da shi. To da annabi Nuhu da al'ummarsa gaba ɗaya waɗancan sun ƙaryata su, suna ƙaryata su. Fa anjaynahu, sai Allah ya tsayar da annabi Nuhu alaihi salam. Wallazina ma'ahu, domin suke imani da shi. Tunda kafiran sun fi yawa, masu ƙaryatawan sun fi yawa, annabi Nuhu da wanda suka imani da shi ƴan kaɗan ne. Sai Allah ya ce sassaka jirgin ruwa su shiga. A can suratu Hud akwai kissar tafi wannan tsawo, duk Qur'ani ya bamu labari. Allah ya bashi umarni sassaka jirgin ruwa suka shiga, suna shiga Allah ya tafiyar da su, kuma sai ruwan dubana ya zo. Shi ne fakazawu fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki, a jirgin ruwa Allah ya tsallakar da su. Wa agharqana alladhina kadhabu biayatina, wadannan wanda suka karanta annabi Nuhu gaba da Allah ya nitsar da su a ruwa, ya zamto ruwan tufa ne ajalin su. innahum kanu qauman amin, mutane ne wanda suka zamto makafi game da gaskiya. Amin, sun makancewa gaskiya, ga gaskiya amma ba sa gani, suna da ido amma idan baya gani gaskiya. To wannan shine karshen abin da ya faru kun Annabi Nuhu da mutanansa, sun karyata shi kuma karhe su halaka ce tun a duniya, ballantana kuma su je lahira. Allah ta'ala ya tsare mu, ya bamu ikon gaskata annabawa da bin sunnar manzon Allah, kuma Allah ta'ala ya bamu ikon tsayawa kan tauhidi. Za mu tsaya nan insha Allah, sai Allah ya kai mu gobe. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya bamu ladansa. Abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Akwai masu sabuwan nan addu'o'i